Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makirin ne tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 12 ga watan Mayu shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa za ku ji wani rahoto akan takaddama game da zaben shugabancin majalisa na ƙasa a Najeriya, inda wasu fitattun 'yan jam'iyyar APC suka ce ba su gamsu da tsarin shiya-shiya ba. Muna kuma dauke da ci gaba da tattaunawa da Shaibu Mangadi, mai sharhi akan siyasar Najeriya, akan wannan batun na zaben shugabannin majalisar ƙasa a Najeriya. Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman daga Kamaru. Akwai kuma labaran wasanni daga ƙasar ta Kamaru. To amma kafin nan, ga Idris da labaran duniya.
Ce bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a yammacin jiya Alhamis kan ƙa'idojin ba da damar shiga da agajin jin ƙai, amma ba su amince da tsagaita buɗe wuta ba. Wakilan sojin Sudan da na dakarun sa kai, waɗanda suka shafe kusan wata guda suna fafatawa, sun sanya hannu kan yarjejeniyar a Jidda na ƙasar Saudi Arabia kan ayyana alƙawarin kare fararen hular Sudan, in ji wani jami'in Amurka da ke cikin tattaunawar. Wakilan babban hafsan sojin ƙasar Abdul Fatah Al-Burhan da kwamandan dakarun sa kai Muhammad Hamdan Dagalo sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa mun amince cewa jin daɗin al'ummar Sudan ita ce mafi fifiko a gare mu, kuma mun tabbatar da aniyarmu ta kare fararen hula a kowane lokaci. Yarjejeniyar ta ce wannan ya haɗa da ba da damar ficewar fararen hula daga wurare da ake fama da rikici bisa son rai, kuma ta hanyar da suka zaɓa. Tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya bayyana gaban kotu don sauraron belinsa a yau Juma'a, bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin kame shi ba bisa ka'ida ba a cikin makon nan, wanda ya haifar da kazamin fada fadin kasar. Alkalin kotun Umar Atta Bandial ya shaidawa Khan a wani zaman sauraron karar da aka yi a Islamabad, babban birnin kasar, a ranar Alhamis cewa kamun da aka yi maka bai dace ba, don haka duk tsarin na buƙatar a koma baya. An umarci Khan da ya ci gaba da zama a ƙarƙashin kariyar 'yan sanda don kare lafiyarsa har zuwa ranar Juma'a da za a bayyana kotu. Gwamnati ta sha alwashin sake kame Khan idan har ba a ba da belinsa ba, lamarin da zai sake haifar da ƙarin tarzoma a ƙasar. Ya isa babbar kotun Islamabad ne a cikin wani ayarin jami'an tsaro kafin ya shiga ginin kewaye da 'yan sanda da dakarun kota kwana da dama. Kasar Ukraine ta yi ikirarin samun ci gaba a birnin Bakhmut a ranar 12 ga watan Mayu, a yayin da dakarunta suka gwabza fada da sojojin Rasha domin samun karfin ikon birnin Donetsk, wanda ya kasance jigon yunkurin da Moscow ta yi a Donbas, a daidai lokacin da Kyiv ke shirye-shiryen kai farmakin da aka dade ana jira. Mataimakiyar ministan tsaron kasar Hana Malia ta faɗa a kafar Telegram cewa sojojin Ukraine sun ƙara gaba da kilomita 2 a yankin birnin ba tare da baiwa Rasha wani fili ba. A daidai lokacin kuma, Malia ta ce ikirarin da Yevgeny Prigozhin, shugaban dakarun haya ta Wagner mai alaka da Kremlin, ya yi, wanda ke kan gaba a harin da Moscow ta kwashe watanni tana kaiwa Bakhmut, cewa mayakansa ba su samu isassun harsasai ba gaskiya ba ne, kuma hakan na tabbatar da rashin nasarar Rasha a Bakhmut. Malia ta rubuta cewa makiya suna bayar da bayanan ƙarya game da rashin makamai, wataƙila suna da nufin tabbatar da hakikanin lamarin ne. Kuma hakikanin abin da ke faruwa a wannan mako shine, duk da makaman da makiya suke da shi sun kasa aiwatar da nufinsu, makiya sun yi rashin mayaka, kuma dakarunmu sun kara gaba da kilomita 2 zuwa Bakhmut. Ba mu rasa matsayi ko ɗaya ba a Bakhmut a wannan makon. Isra'ila na ci gaba da kai harara ta sama kan mayakan Falasɗinawa da ke zirin Gaza a rana ta uku a yau Juma'a. Hukumomin ƙasar sun ce adadin Falasɗinawa da suka mutu sun kai 30, yayin da masu shiga tsakani na ƙasashen waje ke ci gaba da ƙoƙarin cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Bayan da gungun mayakan jihadi na Falasɗinawa ya harba dokoki masu dogon zango zuwa Isra'ila a ranar Alhamis, inda ta aika da bama-bamai da suka ratsa cikin gidaje da suka yi sanadiyyar mutuwar mutum guda. Rundunar sojin Isra'ila ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan makaman da suke harba dokoki na gungun mayakan jihadi na Falasɗinawa. Mazauna Gaza sun ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a gonaki da ke kusa da birnin Rafah da ke kudancin ƙasar. kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka. Duk da waɗannan hare-hare da Isra'ila ta kai, lamarin ya kwanta da sanyin safiyar Juma'a. Ƙungiyar Jihadin Islama ta dagatar da harba rokokinta cikin dare, lamarin da ya ƙara sanya fatan cewa ƙasashen Masar, Qatar da Majalisar Ɗinkin Duniya za su iya cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Sama da yara 115,000 ne ake tsammanin za su fuskanci tsananin rashin abinci mai gina jiki, in ji hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a ranar Alhamis, yayin da ƙaruwar tashe-tashen hankula da ke ƙara taɓarɓare ƙarancin abinci da kuma ɓarkewar kwalara. Wannan adadin ya zarce kashi 30 cikin 100 na yara 87,500 da UNICEF ta yi wa rijista a matsayin masu fama da larurar a bara. Ta yi gargaɗin mummunan giɓin kuɗaɗe wanda ka iya jefa rayukan yara sama da 100,000 cikin haɗarin mutuwa nan take. Wasu ƙungiyoyin da ke ɗauke da muggan makamai sun karɓe ikon yankuna da dama a tsibirin Caribbean, inda akasarin tashe-tashen hankula sun ta'allaka ne a babban birnin ƙasar Port-au-Prince, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ƙiyasin an kashe mutane sama da 600 a watan Afrilu kaɗai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma darla yanzu ko bari mu je ga rahotanninmu. Batun zaben shugabannin majalisar dokoki a Najeriya ya ɗauki wani sabon salo, inda wasu fitattun 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki suka bayyana rashin gamsuwarsu da tsarin shiya-shiyar da uwar jam'iyyar ta fito da shi. To amma wani abin da ya ɗauki hankali shi ne, wasu 'yan jam'iyyar adawa ma sun ce za su iya bijirewa tsarin a ranar zaben shugabannin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
A yayin da uwar jam'iyyar APC ta riga ta fitar da sunayen waɗanda take so su shugabanci majalisar dokokin ƙasar, sai muryar waɗanda ba su amince da tsarin ba yana nema ya fi ƙarfin na waɗanda suka amince, domin kuwa tawagace guda a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban majalisar wakilai Ahmed Idris Wase suka yi tattaki zuwa ofishin jam'iyyar, suka nuna rashin goyon bayansu da wannan tsarin shiya-shiya da aka fitar. Tawagar wadda ya kunshi fusatattun masu neman kujerar kakakin majalisar sun yi kira ga jam'iyyar da ta sake duba tsarin rabon kujerun shugabannin da aka yi. A daidai wannan gabar, sai wasu 'yan majalisar dattawa daga bangaren adawa su ma suka fito da matsaya, inda suka goyi bayan fusatattun kamar yadda Sanata Suleiman Kawu Sumaila na jam'iyyar NNPP yayi wa muryar Amurka bayani.
Wannan shine farkon abin da muka fara gani a wannan demokradiyyar. To irinmu wanda jinin wannan majalisar yake jikinmu, ba za mu taɓa barin wannan abin yayyo ba. Dole sai mun ce a'a, dan kada tarihi ya zo a ci gaba da irin wannan al'amarin. Idan za a yi irin wannan magana, kowanne ya je ya yi a bangaren sa, amma ba bangaren zartaswa su shigo cikin bangaren majalisa ba. Za mu tsaya mu tabbatar da bai yiwu ba, in Allah ya so ya yarda.
Amma ɗaya cikin 'ya'yan majalisar wakilai daga jihar Katsina, Abdullahi Aliyu, ya yi nazari cewa
shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya a kodayaushe ƙoƙari yake ce sai ya yi balansin na yanda abu zai kasance. Mu wakilai ne kuma mabiya nagari, wanda muke kallon cewa duk da dai ita majalisa ba ƙarƙashin kowa take ba, muna da ra'ayin mu je mu yi abin da ya kamata, amma za mu so mu yi abin da 'yan ƙasa suke so, abin da ƙasa take so. So muna nan muna kallo kuma muna aunawa, za mu kalli menene mafitan abin. In an yi shi ne bisa ga wata manufa wanda muke kallon cewa bai dace ba, to tsakani da Allah za mu koma mu yi abin da al'umma ke so.
Shi ma mai nazari a al'amuran yau da kullum Anas Abdullahi Kaura ya yi tsokaci yana mai cewa,
saboda a Northwest mu ne mutanen da muka fi kowa ba da contribution na zaben shugaban ƙasa, mu ne muka fi kowa ba da ƙuri'u, mu ne muka yi APC hands down. Ya kuma an zo rabon muƙamai uwar jam'iyyar APC ta ƙasa ta kima zamfar adalci. Mun samu matsala ta wannan problem da ya samu da mu na APC tun 2019, mun samu wannan matsala zo mun sake samunta. Shin ita zamfar state APC ba a sonta ne? Mu ke son APC ko da yaushe mu muke taka rawar gani domin mu ga mun kawo dan takarar shugaban ƙasa ya samu ƙuri'u a zamfar, amma idan aka tashi zone na bada ƙuri'u ba ai mana adalci.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin da majalisar za ta yi zaben shugabanninta a watan Yuni mai zuwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, har yanzu akan wannan batun na zaben shugabannin majalisar dokoki a Najeriya wanda ya dauki wani sabon salo. A baya mun tattauna da Shaibu Mungadi, dan jarida kuma mai shari'a kan siyasar Najeriya, inda na masa tambaya ko wannan cece-kucen ka iya shafan aikin sabuwar gwamnati ganin lokaci na ƙara ƙurewa, sai ya ce.
Ba zai wani dogon shafuwar sabuwar gwamnati ba, domin ko shakka babu dole a fitar da shugabancin majalisa kamar yadda aka saba. Abinda kawai muke hange shine idan jama'iyya da kuma ita kanta sabuwar gwamnatin ta so ta ci gaba da tursasa ba 'yan majalisa, to ba za ta samu irin haɗin kan da ya kamata ta samu ba. Amma idan ta bar su suka fitar, to ai kowane ne ma ya zama wajibi a yi aiki tare tsakanin bangarori na demokradiyya. Saboda haka kowane ne ma aka zaba, haka dai za a yi aikin. Amma abin da dama ake tunani shine matsawar aka ce gwamnati sashen bangaren dattasuwa ko jama'iyya suka tsaida shugabancin majalisa, to za a ci gaba da samun 'yan majalisu na amshin shata. To kuma 'yan kasa suna jin daɗin wannan abin da su 'yan majalisa suke yi na turjewa na tabbatar da cewa su suka zaɓi shugabancin su ba wai majalisa ko kuma bangaren dattasuwa ba. Ba zai wani shahuwar yadda za a zartar da aikin ba, domin ba wai za a samu tsaiko ne wajen zaɓen ba, dole ne za a yi wannan zaɓen. To amma abin da ake gani, idan aka zaɓi wanda shi bangaren dattasuwa ba ta son aiki da shi, to nan ne za a ɗan samu takin saka, amma shi ma ba wani mai ɗorewa ba ne.
To sai dai akwai masu kira cewa tsarin karɓa-karɓa a siyasar Najeriya ba abu ne mai kyau, ya kamata a duba batun cancanta. A matsayinka na mai sharhi, ya kake kallon wannan kira?
Ko shakka babu, wannan tsari na karɓa-karɓa tun daga kama daga wato jihohi da majalisun jihohi da duk mukamai da madafun iko da ake yi, wato na kaso ne kwarai da gaske ga demokradiyya, domin yana hana a sanya mutanen da suke da kima, mutanen da suke da kwarewa da cancanta. To kuma duk inda aka ce za a yi jagoranci babu cancanta, to tabbas ba za a samu abin da ake so ba. Kuma wannan karɓa-karɓan wato yana shi ne kamar wani ɓangare ne ko wani salo ne na ɗauki dora, domin idan ana so a yi karɓa-karɓa, wasu ɗan tsagerun mutane ne kawai za su nuna wani wanda yake da wata kyakkyawar dangantaka da su, ba wai don yana zaben jama'a ba, sai su ce shi suke so a dora, kuma haka din za a yi. Haka gononi suke yi a jihohinsu, kuma yin ta a mataki na ƙasa wato ba alfanu ba ne ga demokradiyya, yana kawo na ƙasa kwarai ga ci gaba da kuma karsashin mulki.
Shaibu Mungadi kenan mai sharhi akan siyasar Najeriya a birnin Abuja. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan waƙar sa a shakata.
Salamu alaikum maza ga mata musulmai, ku saurari wannan zancin tuka mai ban tausayi, randa zan bar duniya bayan na rasu, mata ta su da hawaye don ta masu, ya'ya na sun yi ta kuka sai suna fakin ubanmu ya rasu, babanmu ya rasu, nan da nan sai a sheda malima ya zo ya mi sallah domin ni na tafi, tun da ma ai na adana likafani na, mata ta ita za ta min wankan gawa sai min sutura, bayan ta gama komai sai ka ji kuma har maso za a yi sallan gawa, gabanin sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zabashi, in akwai to ya fito don a biya shi, in kai yake bi to ka fito don ka biya shi.
To madalla, yanzu ko lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana rahoto na musamman wanda ya haɗa mana daga ƙasar Kabaru.
Hukumar lafiyar kasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da na duniya UMS da kuma UNICEF suna gudanar da alwar rigakafi na cutar polio na yara ƙanana karo na uku da suke gudanarwa kenan a kasar jamhuriyar Kamaru. Alwar rigakafin dai daga kwana ɗaya ne zuwa shekara guda ga jariran. Shugaban kwamitin gudanarwa na rigakafin kasar jamhuriyar Kamaru kuma wakili na musamman ga ƙungiyoyin lafiya da duniya Alhaji Baba Mustapha ya yi mini ƙarin haske a cikin wannan tattaunawar da muka yi da shi.
Ina tare da shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi a kasar Kamaru, Baba Mustapha. Baba Mustapha, gashi yau Juma'a ana kokarin gudanar da wannan allura na polio a kasar Kamaru. Shin me dalilin da ake wannan allura ga yara ƙanana?
Assalamu alaikum, barkanku da al'umma. Abin da sa za a yi wannan allura din na uku kenan, ana kira wannan din room 3. So uku kenan, tun da yake cewa waɗansu ƴaƴa ba su samu wannan rigakafin din ba, to shi sa aka duba gani cewa gara an sake hana ukun din, domin kowane yaro shekara yau nan zuwa shekara ɗaya ya samu wannan polio din. Abin da ya sa yana kasa kafan ƴaƴa sa kenan, kamar ku ce a'a gara amma yi kuma na ukun nan, to shi ne na ukun nan ake farawa yau Juma'a nan, domin cewa dukkan al'umma masu ƴaƴa ta zai musu wannan rigakafin din, to yadda a yi musu rigakafin din, saboda cewa yara dewa suna ƙaban suna nakasawa kan wannan ciwon din. Hace a'a, watakila harbin shi aka yi ya hadu da iska, ba iska ba ne, shi ne wannan ciwon din ne polio.
To yanzu a asibitoci za a je a karɓi wannan allurar ko kuma waɗansu gurare ne da kuka ware na musamman?
An ware gidaje da yawa na musamman, cewa gidaje-gidaje ake shiga. Gidaje-gidaje ake shiga, amma a can cikin din, a doktan din an sa post office, nake kira da Faransa post office, wanda ta wajen rubuta za su yi mai ayyansu a can, kuma wanda ba su ke gida kuma ana zuwa gidaje-gidaje ana yi musu.
Wannan kungiya da take gudanar da wannan allurar, shin akwai waɗansu abubuwa da suke bayarwa ne ko kuma daga nan suke samun kuɗaɗensu?
Ka san cewa shi ita jami'an shi ciwon duniyan nan, UNICEF, suna da mutane da yawa, al'umma da yawa da suke zuwa kuɗa ciki domin a taimaki dai talakoki, shi sa suke wannan abin din. To sun rasa inda sa a'a gara an taimaki talakoki, domin da akwai iri-iri shi wannan rigakafin din. Yanzu mun gama wannan din, muna jira kuma na wani ana kiran shi sasmi na yara masu shekara daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar, za a yi shi kuma na baya.
Fatan ka ga al'umma a ganin cewa su yi turuwa wajen karɓar wannan allurar rigakafi.
Domin na gaya musu cewa don Allah su karɓi wannan allurar din, ba wai cewa ana musu ƙarya. Kusan 'yan siyasa sun shiga cikin sha'anin wannan abin nan, domin su ɓata abubuwa na gwamnati. Gwamnati ba ta iya kashe mutane garinta ba, da ya ta kashe al'ummarta ba, domin cewa samu zama a samu lafiya. In ba lafiya kuma ba abin da za a yi, dole kuma ya yi mu na kuma matasan nan kuma gara kuma a yi la'akari da su, a kula da su, a yi musu wani rigakafin din, saboda gobe su ne manyan gobe.
Shi ma shugaban shiyoyi uku na kasar jamhuriyar Kamaru, Musa Jibrin Hamza, mun tattauna da shi kan allurar rigakafin ga abin da yake.
Ina tare da Jibrin Malam Hamza wanda yake shi ne shugaban kwamitin gudanar da wannan allurar rigakafi na polio wanda ake wa yara ƙanana a kasar Kamaru, musamman shinyar jihar Littoral. Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Gashi yau nan kuna gudanar da kamfani na wannan allurar rigakafi wanda ake wa yara ƙanana daga kwana ɗaya zuwa shekara guda kenan. Me ne din da kuke gudanar da wannan allurar rigakafi din, ko me yasa kuke wa yara ƙanana?
Dalilin da ake ma yara ƙanana wannan allurar rigakafi, saboda muna da dangantaka da ƙasashen da suke da waɗannan cututtukan, kamar Chadi, kamar Bangi, kamar Najeriya, kamar Guinea Equatorial. To dole za mu tsare namu ƴancin na ƙasanmu, na ƴaƴanmu da jikokinmu. Saboda allura rigakafi ba allura ce ake soka ba, diga ta ake gud ne, ake digawa kwaya biyu a bakin yaro, sannan sa a saka masa verni a yatsa, saboda a tabbatar an yi masa kar a ji a kara masa na biyu, don ko an kara na biyu ba lahani, amma bai cancanta kara ma yara so biyu ba, shi yasa muke saka musu shaida da in an yi musu ka duba yatsan su ka ga akwai shaida ka san an yi ma yaro alluran rigakafi.
Karo na nawa kenan da ake gudanar da wannan alluran a kasar Cameroon?
Wannan karo na uku ne, don mun fara karo na daya muka zo muka yi karo na biyu, yanzu karo na uku ne wannan da za a yi.
Waɗanne ƙungiyoyi ne kenan suke taimakawa kasar Cameroon musamman maganin lafiya a wannan cututtuka?
Wannan kungiyar da suke taimaka ma kamar OHA ne, yanzu haka abun da muke tafiya a ciki sun ba da wayoyi ma da ake aiki da shi, yana da GPS din da kake aiki ma wayan, su ma suna ganin ka kana aiki mai kyau, suna gani kana mummunan aiki suna gani, saboda jite-jite ya yau a ciki shi yasa suka ba da waɗannan wayoyin, saboda su ma suna tabbatar da aikin da yara suke a gurin aiki.
Menene fatan ka ga al'umma kasar Cameroon musamman talakawa wajen yadda kuke bi gida zuwa gidan nan da ganin cewa sun amshi wannan allura ta rigakafi?
Ina dada roƙon jama'a al'umma gabaki ɗaya, yau ana taimaka munu da allurori da su maganin kwalara, su gidan sauro, su waye, saboda me talakawanmu da ba su da ƙarfin yi, akwai maɗa bai da lafiya, bai da ko dala biyar da zai ɗauki ya kai ɗan shi asibiti, to amma saboda dalilin wannan sai ka ga ɗa ya samu sawaba, shi ma sai walillahi hamdu, saboda muna nan da yawa talakoki da suke nan da yawa ba su da ƙarfin zuwa asibiti. Yau asibitin mun za ka je she kana da kuɗi, in ba kuɗi kuma sai dai ka shure ka mutu.
To wani godiya za ka yi waɗannan ƙungiyoyi na duniya wanda suke taimakawa ƙasar Cameroon?
A kulli yaumin ina musu godiya da fatan alheri, da fatan Ubangiji Allah ya daɗa buɗa musu, suna taimaka ma duniya gabaki ɗaya ba kamaru ba.
Hajiya Maimuna ɗaya ne daga cikin iyaye mata waɗanda suka kawo jariransu domin a yi musu allurar rigakafin, ga abin da ta ce. Me zaki faɗa kan wannan allurar rigakafi da ake yi wa yara ƙanana daga wata ɗaya zuwa shekara guda, me zaki faɗa kai?
Ba abin da za mu faɗa, shi dai mu gode ma gwamnati da yake sawa ake ma ƴaƴanmu alluran ɗin, mun gode. Ni ma yanzu na kawo ɗana an ɗiga mishi ya samu vaccine kenan na rigakafi, to ba abin da za mu ce shi godiya da kula da ake da mu da ƴaƴanmu.
Kamar yanzu ya 'yan kwanakin nan an lalaba su gidan sauro, su alluran da ake yin na polio karo na uku. Me za ki faɗa sauran takwarorinki mata wajen kawo waɗannan yara domin a musu da allurar rigakafi?
Wallahi takwarori na mata, in an zo ana yi ka ku yi shakka, ku fito ku kawo ƴaƴanku a yi, domin wannan duk abin nan mu ne da riba, riban mu ne, domin ranan da yaro bai samu wannan allurar rigakafi ba, gaskiya rayuwar shi ma yana cikin hatsari.
A cikin watanni biyu dai wannan kungiyoyi na lafiya na duniya haɗin gwiwa da ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun ta gudanar da allurar rigakafi a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin bawa yara ƙanana da kuma talakawa wannan damar kasancewa ana buƙatar samun ingantaccen lafiya a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Masu magana dai suna cewa lafiya jarin talaka. Mama Awal Garba, muryar Afirka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, to sai dai ka kai nisa, bismillah ka kawo mana shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ƙasar Jamhuriyar Kamaru da sauran wasanni sun shiga wani hali a daidai wannan lokacin da ake ciki, sai dai a yanzu haka dai wani masanin ƙwallon ƙafa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru kuma tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa Alhaji Habibu Inuwa ya yi mana ƙarin haske kan wannan halin da ƙasar Kamaru ta tsunduma a ciki, ga abin da ya ce.
Malawar rashin sa'a, yasa an ce ma rashin sa'a don ba daɗe kamar bata daɗe da haɗa kofin nation ba, ita ma ta tafi ranar Najeriya ta dake ta afirka su ta ɗauka wannan a Kamaru ne, kuma kotun mata kuma suka tashi suka tafi Portugal, ga shi dai qualification tafiya kofin duniya ne aka dake su Portugal suka dake su. U17 ma na yara yanzu na ekip national U17 na yara sun tafi za su yi wasa da Mali Malita da Kesu biyu da banza suka dawo ƙarshen balsu da su da Burkina suka dake su. To kaji dai rashin sa'a. To yanzu muka haura kuma Sanyo manya na su na manya. To group qualificative nan na lawa abin ba daɗi. Premier match contre Burundi Kamaru ta yi nasara ta daki Burundi. Deuxième match contre Malawi suka yi match ne 2-1. Troisième match da yake babu Kenya ana bukata ekip biyu ne za su tafi Cote d'Ivoire. Malawi ta dake mu 2-1. Yanzu abin da ya saura mana kurum mu roki Allah ne kawai mu daki Burundi kuma Malawi ma ta daki Burundi. In ba haka ba in Burundi ta dake mu Burundi ta je ta daki Malawi to Malawi da Burundi ne za su tafi Cote d'Ivoire. Abin ba daɗi game da ƴan wasan Kamaru. Gashi dai sun samu president mai kyau president Eto'o. Albashinsu kullum kowane wata yana zuba na ekip ma yana zubawa presidodin da suke jeren ekip. Du ya kawo tsari amma abu ya zo rashin sa'a. Kuma ƴan wasan senior na Kamaru sun tsufa mala'awar sun tsufa suna bukatan canji to a wannan accordin suke yanzu kaga ban sa Abubakar ya tsufa Chipon Muti ya tsufa da kuma Kulu duk sun tsufa ana bukatan yanzu canji a wannan fannin yanzu suke tattaunawa ta kuma Idrisan nan da kake ji Idrisan na yara dama Kamaru ne take rike da wannan kofi. To yanzu dama daga Idrisan daga an shige shekara 17 an zo 18 19 ba kwanan sabobi ne yanzu suka zo dama Kamaru ne take rike da kofi. To sabobin yara sun zo dole babu experience kaga a premier tour aka cire su. Wato matsala ya zo da yawa wa Kamaru shekaran nan kuma rashin sa'a ne kai har manajan ekip wanda suke sayar da 'yan wasa waje FIFA ta zo ta ce za su zaɓi guda 10 da za a je iPhone-ninsu za a yi musu tambayoyi in sun shiga tambayoyi za a ba su takardar da za su ci gaba da sayar da 'yan wasa malawa. Duka 15 nan manaja ekip da aka ɗauka ɗaya bai shige ba amma a manajar ɗin ma kenan game da ankamu ko ɗaya bai shige ba babu ɗayan da ya samu takarda na zama a jihar da zuwan da zai samu waje yana sayar da 'yan wasa waje FIFA ta dafa masa ba. To kaji duk rashin sa'a shekaran nan game da Kamaru ya kama 'yan ball ya kama dirijan ekip ya kama ga sunan dai.
Mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Ta gaida Muhammad Awal Garba da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a taƙaice.
Jami'an Amurka sun ce ɓangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a yammacin jiya Alhamis kan ƙa'idojin ba da damar shiga da agajin jin ƙai amma ba su amince da tsagaita buɗe wuta ba. Wakilan sojin Sudan da na dakarun sa kai waɗanda suka shafe kusan wata guda suna fafatawa sun sanya hannu kan yarjejeniyar a Jidda na ƙasar Saudi Arabia kan ayyana alƙawarin kare fararen hular Sudan, in ji wani jami'in Amurka da ke cikin tattaunawar. Tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya bayyana gaban kotu don sauraron belinsa a yau Juma'a bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin kame shi ba bisa ka'ida ba a cikin makon nan wanda ya haifar da ƙazamin faɗa faɗin ƙasar. Alƙalin kotun Umar Atta Bandiyal ya shaidawa Khan a wani zaman sauraron ƙarar da aka yi a Islamabad babban birnin ƙasar a ranar Alhamis cewa kamun da aka yi maka bai dace ba don haka duk tsarin na buƙatar a koma baya. An umarci Khan da ya ci gaba da zama a ƙarƙashin kariyar 'yan sanda don kare lafiyarsa har zuwa ranar Juma'a da za a bayyana kotu.
Ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu ta wannan daren wato Kayla Williams. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.